Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25, 31, 41, 60. A Jamhuriyar Nijar kuma ana akama mu a tashar mu ta VOA Africa dake yamai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a, Nomad, Sarauniya da Lol Daniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a bihausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji jawabin dan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar lokacin da ya dira a Maiduguri jihar Borno.
Kuma duk wani wanda ya sani ban sani da wasa ba.
Haka kuma za ku ji irin kalaman da suka fito daga jam'iyyar PDP da APC akan asar rayukan da aka yi a jihar Taraba.
Kulli yaumin su suke neman mu da fitina da fada da fitina da tashin hankali, amma kuma sai su yi hanzari su koma su kira yan jarida su shirya ƙarerake.
Kamar kowace ranar Juma'a muna bude layukan mu na waya domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan lamuran yau da kullum. Lambar da za a kira ita ce 1-202-205-2655. Bayan haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru, amma duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an huta lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Sojojin Amurka sun ce sun kaddamar da wasu harhare biyu akan kungiyar Al-Shabab a Somalia cikin wannan makon, inda aka shaƙi kalla mutane 15. A wata sanarwa da rundunar sojojin Amurka da ke nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta fitar a yau Juma'a, ta ce harharen sun faru ranar Laraba da Alhamis a yankin Shabelle na Somalia. Jami'an sojojin sun ce babu wani farar hula da aka kashe. Harharen da yana zuwa ne kwana guda bayan da tsohon ministan tsaron Somalia Janar Abdulkadir Al-Dini ya ce ba za a iya kawar da kungiyar Al-Shabab ta hanyar yaƙi kadai ba. Dini ya ce sojoji ba za su iya kawo ƙarshen Al-Shabab ba tare da taimakon al'ummar Somalia da 'yan siyasa ba. Tun shekarar 2017 Amurka ta ƙara kaimin harharen da take kaiwa a Somalia. A cewar jami'an sojin Somalia, Amurka ta kai harhari har sau 35 a shekarar 2017. Idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, sun kai harhari har 47. A cikin wannan shekarar dai sun kai hari har sau 17. Ana ci gaba da zaman daddare a birnin Kakuta na kasar Colombia da ke kan iyaka, yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai na agaji jiya Alhamis ke jiran tsallakawa zuwa Venezuela. Manyan motoci bi dauke da abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai ke jiran izini daga shugaban kasa Nicolas Maduro kafin su shiga kasar. Maduro da ya ƙi amincewa da kayan agajin, inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallak gada tsakanin Colombia da Venezuela, yana mai cewa babu wani tashin hankali a kasar ta Venezuela. Jami'an tsaron Venezuela sun rufe hanyoyin shiga kasar ta hanyar amfani da wata katuwar kwantena da tankar mai. Masu rajin kare 'yancin bil'adama da 'yan kasar Venezuela sun taru a bakin iyaka, suna kira ga Maduro da ya bari a shigar da kayan agajin. Shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban wucin gadi, shi ne ya buƙaci kayan agajin, yana mai gargaɗin cewa da yawan 'yan kasar Venezuela za su shiga wani hali idan har ba a samu taimakon ƙasa da ƙasa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wacce ta aika da kayan, ta yi kira ga jami'an tsaron Venezuela da su bari a shigar da kayan. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati, waɗanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantaka da ƙasar Amurka, a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zanga a ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata a kan rashin aikin yi da ƙara kuɗin boro da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da Muryar Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su tare kuma da yin kashe-kashe. An dai ci gaba da gudanar da zanga-zangar har zuwa jiya Alhamis, yayin da ɗaruruwan suka fita kan tituna. A babban birnin Khartoum, suna neman a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka tsare da kuma cewa wato da cewa dan shugaban kasar Umar al-Bashir ya sauka daga kan mulki wanda yake amincewa yayi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa Al-Shabab wato shugaba al-Bashir yana fadin wasu kalamai akan masu zanga-zangar a ƴan kwanakin nan. Yana mai cewa yawancin masu zanga-zangar yara ne da suke fuskantar talauci yayin da alƙawarin sakin ƴan jaridar da ke daure. Daga ƙarshe duk wanda shirin rage taimakon soji da gwamnatin ƙasar Kamaru kan zargin da take na take haƙin bil'adama, Amurka ta ci gaba da haɗa kai da ƙasar kan tsaro a cewar wasu manyan jami'an Amurka a jiya Alhamis. Jakadan Amurka Peter Henry Balam ya tabbatar da cewa Amurka ba za ta dakatar da haɗin gwiwa kan tsaro ba da ƙasar Kamaru. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya fitar da rahotonsa jiya Alhamis bayan da ya gana da mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Ren Emmanuel Sadi. Peter ya ce kyakkyawar dangantaka tsakanin Kamaru da Amurka za ta ci gaba, ya ƙara da cewa muna da aniyar ci gaba da ita.
To a gaida Sarfilu Hashim Mugumel, labarin duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madallan sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Borno, inda ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya kai ziyara a Maiduguri don gudanar da yaƙin neman zaɓensa. Ga rahoton Husaina Muhammad daga Maiduguri.
Dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin jam'iyyar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar ya yi alƙawarin mayar da zaman lafiya a kasar Najeriya, musamman ma kuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya, tare kuma da alƙawarin sama wa matasa aikin yi. Dan takarar shugaban kasar dai ya yi wannan alƙawarin ne a lokacin da ya ziyarci jihar Borno don gudanar da yaƙin neman zaɓe wanda za a yi a ranar 16 ga wannan wata na Fabrairu shekarar 2019.
Idan kun zaɓi PDP, ina so ni a gawari, za mu dawo da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Kuma duk wani wanda ya sani bai sani da wasa ba. A kun zaɓi APC sun ce ne za su dawo da zaman lafiya, su dawo da zaman lafiya, sun ce za su ba matasa aiki, sun dawo, sun ce za su tada tattalin arziki ga sannan sun tayar maƙaryatan banza da wofi masu cin amanar mutane. Don haka kar ku kuskura ku zaɓi jam'iyyar APC ba jam'iyya ba ce ko kaɗan.
Dan takarar shugaban ƙasan sannan kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasan Najeriya ya ci gaba da cewa za su yi ƙoƙarin ganin cewa sun mai da 'yan gudun hijira garuruwansu, dangane cewa sun ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu a garuruwansu. Za dai a gudanar da zaben shugaban kasa tare kuma da na 'yan majalisar dattawa da na wakilai a ranar 16 ga wannan wata na Fabrairu shekarar 2019. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Husaina Muhammad. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Taraban Najeriya. Biyo bayan asarar rayuka da kuma lalata alunan kamfen da aka yi yayin ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Taraba, yanzu haka wata sabuwa ta kunno a tsakanin gwamnatin jihar da kuma bangaren APC. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoto.
Ziyarar ta shugaban kasar da Muhammadu Buhari ta kobar baya da kura a jihar Taraba domin maga asar rayuka sakamakon turmutsin da aka yi. Hakanan an farma wasu akan hanya, inda jami'ar APC ke ma zargin gwamnatin jihar da daukan nauyin harin da kuma lalata allolan kamfen, zargin da gwamnatin PDP a jihar ke musantawa. Ambasada Hassan Jikardo da ke cikin dattawan jami'ar ta APC a jihar ya ce suna da shaidun da ke tabbatar da hannun gwamnatin jihar a wannan aika-aika.
Kulli yau min su suke neman mu da fitina da fada da fitina da tashin hankali, amma kuma sai su yi hanzari su koma su kira yan jarida su shirya ƙarerake. Mutumin da yake neman ƙuri'arka shi ne zai ɗauki makami, kuma mu ba za mu ƙirƙiri ƙarya mu jingina wa wata jam'iyya saboda muna adawa da ita ba. Muna wucewa aka tare hanya aka dinga harbe mutane, kowa ya ga abin mamaki. Ga gwamnan Bauchi na zaune, ga manya-manyan mutane da suka halarci wannan taro. Shi gwamna Darius da ya taho ya sami ɗan takararmu gwamna Sani Abubakar Ɗanladi yana zaune, da ya tashi zai gaishe shi sai ya gaisa da shi. Bayan wuce shi Sani ya taso daga kujerar da yake yazo ya gaisa da shi, ya kiya hada da hannu da shi ballanta masu gaisa. Saboda haka mu ba mu da makami, mu kuma ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba. Abinda mu muke yi shine katin zaɓenmu nan dai wa'annan azzalumai sai mun canza su. Sannan kuma wanda suke riƙe da bindiga, wanda suke riƙe da wuƙaƙe da sauran makamai, mu dai muna miƙa kukanmu ga jami'an tsaro su tabbatar cewa sun ɗauki ƙwararren matakai wanda zai datse irin wa'annan abubuwan da
to sai dai kuma. A martanin da ya maida gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Abubakar Bawa, ya ce shafa musu kashin kaje ake yi.
Tun da aka yi rali na PDP, kowa ya sani ba a taɓa fuskar kowa ba, ba a taɓa kowa ba, ba a yi kome ba, aka yi shi lami lafiya aka zama. Amma tun jiya da dare aka fara babbale fuskar na PDP ga baki daya billboard menene. Kuma ba abun da muka yi namu muna kallo kawai, kuma PDP ne ta gefe hata aka kashe mutane ne.
Jama'a da dama ne dai aka raunata sanadiyar harin da 'yan bangan suka kai. Malam Isa Jalo wani ɗan jarida ne a jihar na ko cikin waɗanda ma suka tsala kirija da baya a hannun wasu 'yan bangan siyasa, ya ko bai ne da malamarin ya faru.
Bayan da muka fito daga gangami na zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, a hanya nan kasuwar Bera ka zo muka tadda gungun matasa ɗauke da gariyo barandami adduna suna dukan mutane suna farfasa masu motoci, wasu mana cewa ba sa yi.
Koma da menene dai fata shine Allah sa yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz daga Taraba. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da wakilin muryar Amurka Grace Alheri Abdu daga Abuja Nigeria. To Grace gare ki.
Abdulaziz, kamar yadda ka sani harkokin zaɓe dai sun kankama, ana nan ana ta yaƙi neman zaɓe a dukkan jihohi har da nan birnin tarayya Abuja. Duk da yake dai ban zaga jihohi ba, sai dai na bubbuga waya domin jin abin da yake faruwa a jihohi, na kuma zaga kasuwanni da ma'aikatu da kan titina domin jin ra'ayin jama'a dangane da wannan zaɓe. Babu shakka na ta ɗaukan rahotanni da kuma zagawa ranar kun zaɓe da kuma daidai lokacin da ake shirin gudanar zaɓe kamar haka. Sai dai sai ina ganin a wannan shekaran mutane sun wannan zaɓe ya tsuma su, waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba a wannan karan da dama za su suna da niyyar zuwa zaɓe, ba wai dan yanzu ne suka yi shekaru 18 ba, sai dai waɗansu ba su ma taɓa kaɗa ƙuri'a ba don bai dame su ba. Suna maganar cewa ko sun kaɗa ƙuri'a ko ba su kaɗa ƙuri'a ba, ba lallai abin da suka zaɓa shi ne za su samu ba. Amma wannan karan mutane suna cewa su hakkin su ƴancinsu na 'yan ƙasa shi ne su je su kaɗa ƙuri'a, abin da kuma ya bayo baya wannan kuma sun dai yi abin da ya kamata su yi.
Grace, a yanzu haka ina shugabannin biyu suke na PDP da APC yanzu haka?
Suna nan suna yaƙin neman zaɓe.
So suna a Maiduguri koko suna wace a wannan jihohi?
Ba zan iya ce maka ga jihar da suke lallai ba, domin ban bi inda suke tafiya. A yau dai na san ranar Asabar din nan jam'iyyar APC za ta yi gangamin yaƙin neman zaɓenta ne a Legas a ranar Asabar din nan, sabili da haka duk waɗanda suke ganta da harkar jam'iyyar APC suna tafiya ne Legas. Sai dai ban bani tabbacin inda jam'iyyar APC za ta gangaminta a wannan Asabar.
So rahoton da muka samu cewa mun ji an ce waɗanda suka samu ƙuri'un, wanda suka samu katin zaɓe na wannan zaɓen ya rage a miliyan 6 ga wanda aka samu a shekarun da suka gabata. Me za ku ce akan wannan?
To wannan babu wani abin da zan iya cewa domin wannan na farko ba aiki na bane, na biyu ba ni ce ni karban katin nan ba, sai dai kamar in ka dimu a wannan bayani da muka yi a shirinmu na ilimantar da mutane dangane da harkokin zaɓe da muka gayyaci shi kakakin hukumar zaɓe domin yin bayani, ya bayyana cewa duk da yake dai akwai miliyoyin katina nan da ba a karɓa ba, mutane sun karɓi katina fiye da yadda aka taɓa yi a tarihin zaɓen Najeriya. Kuma kamar yadda ka sani zuwa yau gobe ake kammala ba da katinan zaben nan, in ka karɓa ko ka karɓa ba shikenan lokacin dama da aka baka ta karɓar katinan na zaben nan ya wuce. Sabili da haka ya rage na jama'a duk wanda ya yi rajista, to kuma ka san akwai kalubale da dama waɗansu.
Grace, akwai sarfilo na so muku, yana so muku tambaya guda.
Da alamu dai, wato Grace, da alamu dai Julie tana ɗaga mana hannu, saboda haka sai dai a biyo mu shirinmu na gaba.
Ainihin sansanin ɗan gudun hijira na cikin gida kamar inda kuma zaɓe ke wani tarihi ba, in dai mutum ya tashi ne.
To mun gode kwarai da gaske Grace da wannan rahoton naki, sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka domin ci gaba da sauraron da abubuwan da suke wakana akan zabe. Mun gode.
Kamar da kuka shi a shirinmu a farkon shirinmu yau ranar Juma'a ce, babbar rana, layukan mu a buɗe suke, ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Wa alaikum salam, Abdulaziz da Abilitoro, barka da lafiya.
Barka kare, kana lahiya?
Lahiya, kalau sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, gare ka.
To a madalla muna ƙara jin kunne ne ga mu ƴan Najeriya wanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a. Lalle mun ji daɗi da ita hukumar zaɓe ta ƙara kwana uku nan. Muna ƙara cewa don Allah duk wanda ya san kar ka zauna a gida ka ce kai shi an kawo ma ka ta kabi ƴancin ka ne ka je inda ne ka je ka karɓo domin ka tabbatar da ka zaɓi wanda kake so. Kuma muna ƙara roƙon matasa don Allah kar su tsaya su je a kashe su ko a nakasa su akan wani wanda
yake
so. To malam,
malam Murtala, mun gode kwarai da Kaduna, bari mu leƙa a Port Harcourt. Wani daga Port Harcourt?
Sunana Yakubu Bala.
To malam Yakubu, ba mu albarkacin bakin ka.
Ina kudinar da hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta tsara mana kwanaki guda uku nan yadda za a samu a karɓi katukan zaɓe a jiya kada guri'a.
To muna shinka, Allah ya sa za su ji wannan kira da tabbas. Bari mu ƙara koma da Kaduna. Wani da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam, me sunanka malam?
Alhaji Baɗi, insha Allah, Sha'ibul Ahmad Mahmuda daga Kaduna, Najeriya.
To malam Alhaji Baɗi, ba mu albarkacin bakinka.
To na dadi wato ni ma kanka na ba ma godin tare ta ƙara wannan wato ɗan kwalake, saboda gaskiya da yawa wanda in ma dai ba su san, saboda ƙarancin zuwa wajaje a karɓo katin zaɓen nan, to za a ga wa'ansu sun kashe kuɗi mai yawa. To don haka nan kuma Allah zai shawarce ta da duk ainihin wasu lokal zuwa da Allah a abin nan, saboda wani sai kashe kuɗi mai yawa wani ko bai da shi wajen zuwa karɓuwar nan. Ina fata za a tashi lafiya.
To mun gode, Allah ya sa shi wannan kiran naka daga Kaduna. Bari mu leƙa Abuja. Wani ke kira daga Abuja?
Nazifi.
To malam Nazifi, ba mu albarkacin bakinka.
Mire na yamin babu Buhari, fata alheri ne kawai.
To me zaka ce a wannan shirye-shiryen zaɓe da ake ta yi? To jama'a daga Abuja bari mu leka Gombe. Wani daga Gombe?
Kuna magana daga Umar Almajiri daga jihar Gombe.
To Malam Umar Almajiri, ba mu albarkacin bakin ka wannan ranar Juma'a.
Eh, ya buƙata fatan da nake ba Allah ya sa a zabi lafiya da ma lafiya.
To Allah ya sa. Bari mu leka Bauchi. Wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Imam Gareka.
To ra'ayina na yau, mu ƴan jihar Bauchi muna gode ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo ya bude mana inda za a tono man fetur a ƙaramin hukumar alƙaliri. Sannan kuma muna ƙara kira dai a gare shi ya daure kuma ya taimake mu da Kafin Zaki dam. Idan ya tone mana wannan dam na Kafin Zaki, lalle za mu samu ci gaba a arewacin Najeriya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To Malam Ayuba, mun gode. Allah ya sa ya ji wannan saƙon naka. Yanzu bari mu leka Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim mai yankin mu da a garin mai godiya a Kimba.
Malam Ibrahim, a gaishe ka.
Yau ni ma na gaishe ka. Ni ra'ayina a yau akan kamfe da ba Atiku yake yi ne.
To gare ka.
Yau wato don saboda shi Buhari mun ga abin da ya a Najeriya, to shi Atiku mai muna a Najeriya shekara takwas yana matsayin mataimakin shugaban kasa, amma ba abin da ya muna Najeriya musamman ma ɓangaren mu na arewa. Shi ko Buhari ya riƙi PTF kuma ya aiki a Najeriya mun gani, tunda komo nan daga ibina abin da ya karba zuwa kayan jinan muna da titi wanda yake titi ne ingantacce mai kyau, amma Atiku ba abin da ya mana a Najeriya. Bai zo ce Buhari kaza kaza, gwamnatin Buhari ba ke komai ba, mu gwamnatin Buhari ta mana komai kuma insha Allah sai ya koma mulki.
To nagode kwarai. Daga Niger bari mu leka Kebi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wani daga Kebi?
Malam makaranta, assistant head teacher Murtala Modern Primary School ya wuri.
To Malam Ango, muna jin ka.
Eh, to ni dai gaskiya la ina a yau ina son in yi jinjina ne ga sabon Yunus Salihu, sabon sakatare ne nan namu. Gaskiya yana aiki tukuru sabanin waɗannan da suka gabata, tare da shi abokin aiki nan nashi director of school services. Tsakani da Allah, waɗannan mutane Ubangiji Allah ya saka musu da alheri. Ina muku fata alheri, ku tashi lafiya. Malam Ango, malam makaranta ya wuri.
To mun gode. Daga Kebbi yanzu bari mu leka Bauchi. Wani ne daga Bauchi?
Abdulkarim Adamu ne daga Bauchi.
To Malam Abdulkarim, ba mu ra'ayinka na yau.
Ra'ayina shi ne a kan maganan kamfe na Buhari da yake yi, addu'a alkhairi zan masa. Muna masa addu'a alkhairi, Ubangiji Allah ya sa shi koma Najeriya, domin abubuwan da ya mana na ci gaba shi muke gani, kuma shi muke tunanin za mu sake nan gaba. Ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Daga Bauchi za mu kammala wannan ra'ayi da muke ɗauka naku. Allah ya ƙara haɗa mu a sati mai zuwa. Masu sauraronmu, yanzu kuma sai shirin na gaba, labarai wasanni a taƙaice daga jihar daga Kamaru.
Wasanni a taƙaice.
Makonni biyu kenan da kulakulan din kasan jamhuriyar Kamaru 18 suka fara gudanar da gasar kakan wannan shekarar na 2019 cikin halin rashin kudade na gudanar da harkokin su. Wannan ne yasa nayi hira da Coach Umaru, masanin harkokin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru, ko ya shugabannin kulakulan din na kasar ta Kamaru za su cimma burin su kuwa wajen gudanar da harkokin su a wannan shekara.
Eh, abun da ya kawo matsala shine kasan presidodin ekip shi suka yi kungiya suka samu sindika, saboda sun ga cewa ana matsa musu jewa, ana daukan wani da shi jewa wanda ba kun shi magana ba, shi suka hada kansu a wani sindika. Shi suka ce to yanzu in ba da kuɗin da gwamnati take ba su sannan soma wata, in ba su kuɗin ba za su soma ba. To shi ne suka hada kansu. Shi kuma mai gida Semenge ta san tsohon soja ne sai yana so ya kawo mulki kama karya yana kawo karfi yana bin duk jito wanda ya gani sun hada kansu to aka zo dai da aka cewa ba za a kai ba shine aka kira su yanzu aka zo aka sasanta aka ce to su soma a cikin kudin da za a basu rabi to da an soma kudi yazo kuma daga nan zuwa Semen da sati biyu za kuma a samu shi sa suka yanzu aka soma wasan ne
Mama Awal Garba Muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka akuri arka cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sun cika alkawari.
Sashen Hausa na Murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wainar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na Murya Amurka.
Duniya a tafin hannu.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice Abdulaziz, sojojin Amurka sun ce sun kaddamar da wasu harhare biyu akan kungiyar Al-Shabab a Somalia cikin wannan makon inda aka kashe akalla mutane 15. Wata sanarwa da rundunar sojin Amurka da ke nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta fitar a yau Juma'a ta ce harharen sun faru a ranar Laraba da Alhamis a yankin Shabelle na Somalia. Jami'an sojin sun ce babu wani farar hula da aka kashe. Ana ci gaba da zaman a birnin Kakuta na kasar Colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai da na agaji jiya Alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa Venezuela. Manyan motocin bi dauke da kayan abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai suna jiran izini daga shugaban kasa Nicolas Maduro kafin su shiga kasar. Maduro da ya ki amincewa da kayan agajin inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallakawa daga Colombia yana mai cewa babu wani tashin hankali da ake samu yanzu a Venezuela. Sudan na kokarin murkushe zanga-zanga kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantakarta da kasar Amurka a cewar wasu masu sa ido a yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zanga ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata akan rashin aikin yi da ƙara kuɗin burodi da man fetur, kungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da Murya Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su tare ma da kashe-kashe.
Da haka mu zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safiyan Allah ya kai mu da karfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tayin gabatar da shirin da kuma Julie Gresham ta hada shirin da ba da umarni, sai injin namu nine naku Abdulaziz Adli Turuke cewa ku kwana lafiya daga birnin Washington DC.